السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية يلعبون بحرابهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي متارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان dake nan gadan kaya cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau 5 ga watan Al-Muharram hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2021. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna At-Tajridus Sarih li Ahadithil Jami' As-Sahih wallafar bi Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala, wannan shine darasinmu na 191 a wannan littafi, inda zamu tashi kan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Yace an Aisha radiyallahu anha qalat: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية يلعبون بحرابهم. دقاء عائشة رضي الله تعالى عنها تكتوى: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle tabbas na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana ala babi hujrati yana tsaye akan kofar daki na wal habashatu yal'abuna mutanen habasha kuma suna wasanni fil masjid a cikin masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasturuni bi ridaihi annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana mun sitra da gwadansa anzuru ilayhi ila la'ibihim ina kallon wasanninsu wa fi riwaya a wata riwaya yal'abuna bihirabihim suna wasanni da masunsu. A wani hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wurare daban-daban, ya fitar da shi a Kitabus Salah kamar yadda yake anan: babu ashabil hirab fil masjid, babu ashabil hirab fil masjid. Sannan ya fitar da shi a Kitabul Idai: babul hirabi wad daraq yawm al-Eid, babul hirabi wad daraq, ad-daraq tace garkuwa yawm al-Eid, wato wasa da masu da kuma garkuwa ranar Eid. Sannan a cikin dai Kitabul Idai ya fitar da shi a babu idza fatahu al-Eid yusalli rak'atai. Sannan ya fitar da shi a Kitabul Jihad: babu darak, wanda ya masa suna babu darak, babi da ya yi magana a kan abin garkuwa. Sannan ya fitar da shi a Kitabul Anbiya fi qissati, babu qissati al-Habash, babin da ya yi magana a kan ƙissar mutanen Habasha. Sannan ya fitar da shi a Kitabun Nikah, babu husnul mu'asharati ma'a al-ahl, babin da ya yi magana a kan wato kyautata mu'amala tare da iyali. Sannan da kuma babu nazarin mar'ati ila al-habash wa nahwihim min ghairi riba, wato babin da yake magana akan mace ta kalli mutanen Habasha ko ba mutanen Habasha ba, min ghairi riba, a amma ba kallo na tuhuma ba. Haka nan Imam Muslim ya fitar da shi a Kitabul Idain, An-Nasa'i ya fitar da shi shi ma a cikin Kitabus Salah, a Kitabul Masajid. Haka nan Imam Ahmad shi ma ya fitar da shi. Waɗannan da wasu daga cikin malamai da dama sun fitar da su, amma a cikin Ashabul Kutubut Tis'a littafaitar nan waɗannan su ne suka fitar da hadisin. Aisha radiyallahu ta'ala anha take ba da labarin abin da ya faru, wanda ta ƙarƙashinsa malamai suka fitar da hukunce-hukunce da suka danganci masallaci, suka danganci mu'amalar miji da mace, suka danganci mu'amalar namiji da mace, suka danganci mu'amalar wasa. Wannan shi tace hikima ta shari'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata daban-daban masu shekaru daban-daban, saboda su nakalto abubuwan da suka faru da shi, domin a ƙarƙashin su za a san hukunce-hukunce. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa gaba daya abin koyi ne. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa, shi yasa dukkan abin da yayi to ƙarƙashinsa zaka samu malamai sun fitar da wani abu na hukunci. Wannan shi yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kan matansa har zuwa sauran sahabbansa duk wani abu nashi sai sun faɗa, duk wani abu nashi sai sun faɗa, domin a ƙarƙashinsa ake gina hukunci, halaccin abin ko rashin halaccinsa, dacewarsa ko rashin dacewarsa. Shi yasa babu mamaki daga wasu abubuwa da suka shafi rayuwarsa ta shi da iyalansa an ruwaito saboda al'umma ta samu wani abu na hukunci a ƙarƙashinsa. Wawa sakare shi ne zai ɗauki abin kamar fallasa ce, don me za a ce waye ya gani, waye ya gaya masa sauransu. Shi manzo sallallahu alaihi wasallam musharri ne, wato yana wato shar'anta wa al'umma abin da yake addininta. Saboda haka yakan yi wasu abubuwa a gaban sahabbansa li bayanil jawaz, haka ji musu yayi haka dan ya nuna cewa yin hakan ya halatta. Yin hakan ba sai ya dawo ya ce ya halatta ba, kasancewar yayi to malamai sun ce wannan ya nuna abin halal. Wani lokaci ba wai buƙatar abinci take sa shi yayi ba, amma yakan yi dan ya bayyana halaccin abin. To kuma su sahabbai tunda sun fahimci wato rawar da za su taka wajen isar da saƙo, wajen isar da addini ga al'umma, to su kuma za su rawaito wannan abu, ba za su bashi ba. Shi yasa duk wani abu da ya faru nashi sai a ce yayi kaza, an gan shi yayi kaza, an gan shi yana kaza, an gan shi yana kaza. To wannan shi ne abin da shi wannan addini ya fice da shi a kan sauran addinai. Rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kakaf ɗinta an kiyaye ta. Sauran addinai za ka samu cewa sahabban annabawan da suka rayu da su ba su suka nakalto ruwayoyinsu ba. Yan sahabban Annabi Isa ba su suka nakalto ruwayoyinsa ba. Daga baya wajen shekara 300 da ɗauke Annabi Isa alaihi salam aka fara rubuta abubuwan da ake cewa Annabi Isa ya ce ko yayi, amma babu isnadi. Wanda ya rubuta ɗin shi a gurin wayaji, shi kuma wannan da ya ce shi kuma a gurin wayaji. Saboda wannan al'umma ita kadai ce take da wannan isnadi. Shi yasa hatta turawan da suka yi karatu, turawan yamma al-mustashriqun orientalist, sun jinjina ma wannan al'umma ta fuskar isnadi. Sun ce ba a taɓa samun wata al'umma da take da hanyar tace labari ba kamar yadda wannan al'umma take da shi. Wani mustashriqun sun rubuta. Shi yasa za ka ga kowane abu ba zai samu karɓuwa ba sai an faɗi isnadinsa, shi kuma isnadin sai an bi an yi tankaɗe da rairaya a kansa. Kowane mutum sai an san wane ne shi, yaya nagartar shi, yaya zurfin iliminsa, sai an tantance wannan. Shi ne ilmul jarhi wa ta'dil. Babu wanda aka yi ma wannan kuma bin abubuwansa wato bi na ƙeƙe da ƙeƙe kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi ne annabin ƙarshe, ba za a sake aiko wani annabi bayansa. Don haka dole ne addininsa ya zanto hujja ne akan kowa har tashin alkiyama. Hujja ba za ta kafu ba sai maganar da ya yi ko aikin da ya tabbata. Ba za a yi maka hujja da abin da bai tabbata ba. Saboda haka hujjar Allah subhanahu wataala ta ci gaba da tsayuwa akan al'umma. Bayan alqur'ani ga kuma alhadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kansa alqur'ani ta haka aka rawaito shi, ta haka aka karbo shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa take faɗar wannan, za ku ga irin yadda malamai kuma suka yi ta bayani akan wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha zamu ga Imam al-Bukhari guri nawa fitar da shi babi nawa kitabus salat kitabul masajid kitabul al-jihad kitabul idai kitabul mu'asharat al-ahl gurare daban-daban saboda akwai hukunce-hukunce daban-daban to shi yasa wani jahili yake cewa ya daddatsa hadisin ya daddatsa shi ya to kaga duk wani abu ne wanda yake nuna alamar cewa mutum ne kidiman mai san bai san menene yake ba bai san menene ilimi ba shi wannan yana daga cikin fiqhul Imam al-Bukhari kowane babu yakan dauki abin da yake daidai da bukatar babin ya rubuta to shine Aisha radiyallahu anha take cewa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati laqad ra'aytu ay wallahi laqad absartu wallahi naga annabi sallallahu alaihi wasallam ala babi hujrati tsaye akan kofar daki na wal habashatu yal'abuna mutanen habasha kuma suna wasanni Imam al-Bukhari da ya kawo wannan riwayar riwayar Zuhri sai kuma ya biyo bayan ta da riwayar Ibn al-Munzir Ibrahim ibn al-Munzir wanda ita kuma ta kara da cewa wal habashatu yal'abuna bihirabihim wanda shine zai yi daidai da babin da ya kulla shin za a iya yin wasanni da masu a cikin masallaci to ya za a yi a gane cewa wasannin da suke yi da masu ne sai riwayar Ibrahim ibn al-Munzir ita ce ta bayyana haka shine ya kawo ta anan ya ce wa fi riwayatin yal'abuna bihirabihim Imam al-Bukhari ya kawo ta da isnadin ta gaba daya a riwayar Ibn al-Munzir wata zo ta hanyar Yunus a riwayar Nasa'i da ya fitar da wannan hadisi ya ce ja'a as-sudan yal'abuna bayna yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi yawm eid fad'ani wato mutanen akan kirawo mutanen habasha mutanen sudan saboda bakar fata su kalmar sudan tana nufin mutane wadanda suke bakar fata duk wadannan afrika ta yamma da afrika ta tabinan wai kabinan east africa da za ka cewa akwai da South Africa duk muna da bakar fata haka mutanen Habasha duk da muna ganin su fara biyu amma gurin Balarabe bakar fata ne shi yasa ake cewa abin Sudanul Gharbi duk kasashen mu da Sudan da wai da ake yanzu haka Sudan kaga Sudan ake ce mata shine bakaken fata ake ce baka ba wai sai mutun yayi baki wulik sannan ake ce masa baki ba yace ja Sudan wato bakaken fata su ne mutanen Habasha sun zo yal'abuna baina yadayi annabi sallallahu alaihi wasallam fi yawm eid suna wasanni gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar eid fada'ani sai annabi ya kirawo ne haka yazo a cikin riwayar Nasa'i a riwayar Muslim riwayar Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha yace ja'a habashun yal'abuna fil masjid yal'abuna fil masjid kaga kalmar masallaci ta fito sun zo suna wasa a cikin masallaci a Muhibbuddin at-Tabari kamar da Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari yace wannan yana nuna cewa al'adar su ce su yi wasa a ranar sallah duk ranar sallah ranar idi sukan fito su yi wasanni da masunsu a riwayar Ibn Hibban yace lamma qadima wafdul habasha قاموا يلعبون في المسجد haka yazo a cikin ruwan Ibn Hibban yayin da mutanen Habasha suka zo sai suka tsaya suna wasanni a cikin masallaci kaga wannan ruwaya ta nuna cewa sun yi wasannin ne lokacin da suka shigo Madina to babu sabani tsakanin wannan ruwaya da ruwayar da ta gabata cewa ranar idi ne domin yana yiwa ya zanto ranar da suka zo din ta ci ta dace da ranar idi sun zo kuma ranar idi ce saboda haka sai a wata ruwayar aka faɗi ruzuwan su wata ruwayar kuma aka faɗi ranar idi kuma sannan al'ada su ce su riƙa yin wasanni ranar sallah kamar yadda aka sani cewa ran sallah rana ne na farin ciki akan kuma yi wasanni daban-daban to saboda haka kamar yadda al'ada su ta gudana sai suka zo suna yin wasannin su sannan kuma duk sanda idi ya zo sai su zo su yi wannan wasannin abinda zai ƙara ƙarfafa wannan ruwayar Abu Dawud daga Anas wannan hadisi bayan Aisha ta ruwaice shi Anas ya ruwaice shi haka nan Abu Huraira ya ruwaice shi saboda wani abu ne da aka yi shi bainar jama'a saboda ba Aisha kadai ce ta ruwaito hadisin ba akwai ruwayar Anas akwai ruwayar Abu Huraira to Anas ya ruwaito hadisin arwaya sai yake cewa lamma kadima annabiyyu sallallahu alaihi wasallam almadinata la'ibatul habashatu farahan bidhalika la'ibu bihirabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina wato ya baro makka yayi hijira zuwa madina mutanen habasha sun yi wasanni da kibau da masunsu dan su nuna farin ciki da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ita kuma wannan ruwaya ta nuna cewa sun yi wasanni a ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to ranar abin Ibnu Hajar yake cewa ولا شك أن يوم قلوبه صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من يوم العيد راند إنسنا يرن إيدي كأن راند النبي صلى الله عليه وسلم يزو يا في مسو أبو فلين تشكي في راند إيدي صورك إن هر يزن تو سكيني واسني دنونا فلين تشكي راند إيدي تو راند زوان النبي صلى الله عليه وسلم سيا في مسو راند إيدي فلين تشكي ده هكذا سكيني وانا ألوك تنزوان النبي صلى الله عليه وسلم Aisha radiyallahu ta'ala anha tace yasturuni bi ridaihi annabi yana mun sitira wato yana kange ni yana kare ni da abin nan din sa da wadan sa da mayafin sa arwayar urwa daga Aisha radiyallahu ta'ala anha a cikin Bukhari sai tace tace fa aqamani wara'ahu khaddi ala khaddihi fa aqamani wara'ahu sai ya tsayar da ni a bayan sa khaddi kumci na akan kumcin sa wannan duk a lokacin tana iyarin karama tana iyarin karama kamar da zamu gani a cikin hadisin ay mutalasiqain ma'ana ta dora kanta akan kafadar sa haka tana bayan sa tana kallon wasannin da suke yi arwayar Hisham daga urwa a wajen muslim take cewa fa wada'tu ra'si ala mankibihi sai na dora kaina akan kafadarsa haka nan arwayar abu salama ibnu abdurrahman a cikin sunan an-nasa'i tace fa wada'tu dhikni ala atiqihi sai na dora habata akan kafadarsa wa asnadtu wajhi ila khaddihi sai na jingina fuskata zuwa ga kumcinsa أرواير عبيد ابن عمير دقى عائشة تشي وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وآتقه سينت أيا أكن أبنا نمدوك قوفة إنا كلا ستتركان أبنا كافتنا سيدة كما وينسى أنسى كان كن ننسى دكما كافتنا سيدة أذا مكتشي وانا حديثي بامتون إيني جنسي لقى عائشة با akwai ruwayar urwa akwai ruwayar abu abdurrahman ibn abi salama abu salama ibn abdurrahman akwai ruwayar ubayd ibn umair duk wadannan sun ji hadisin daga aisha radiyallahu ta'ala anha duka zamu ga ma'anonin abinda suke fada duk kusan ma'anoni ne na kurkusa duk suna nuna cewa tana bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta dora abin din ta taka dandamalin kofa ta dora abin din ta kanta akan kafadarsa tana hango su kuma a masallaci suna wasa an san yadda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ke da masallaci gidajen matansa duka hada suke da masallacin sa sallallahu alaihi wasallam saboda daga cikin masallacin sa yana shiga duka gidajen matansa matansa gaba ɗaya gidajen su a kewaye suke da masallaci kowace yake gidanta to daga gidanta ba sai ya fito ya zagaya ba daga gidanta akwai kofar da za ta shigar da shi gidan abin nan cikin masallaci cikin waɗanda suka samu wannan falla akwai sayyidina Abubakar shi ma haka nabi ce kowa da aka yaka sai duk makotan masallaci kowa sai ya fasa kofa kowa sai dai balla kofa ya shigo sai da ce to kowa ya rufe kofa sai ta Abubakar kowa ya rufe kofa sai a shigo ta babban kofa to saboda haka kaga daga gidanta tana gidanta ne amma tana bakin kofar daki saboda ka zaga za ta iya hangowa da kofar masallaci a buɗe take za ta iya hangowa mai ake yi a cikin masallaci tace anzuru ila la'ibihim ina kallon wasannin su a ruwayoyi sun zo daban-daban a wasu ruwayoyin suna nuna cewa ita ta roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ta yi kallo kamar yadda yake cikin riwayar bukhari take cewa fa imma sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tanzurin fa qultu na'am ko dai tana fada ko dai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa zan gani ko kuma shine yace kina son ki gani nace eh wato tana shakka a lokacin da take bada labarin ya abin ya faru shine nace fara tambayar sa ko ko shine ma ya fara cewa zo ki gani wanda in mun karanta sa'altu da wannan wasal mun wasalce ta sa'altu amma muka wasalce ta sa'alat kaga zai zama mai riwaya ne yake fada ko dai tambaya ta yi ko ku shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne kansa yace zo ki gani sai zan taraddudin daga mai riwaya ne to arwayan nasa'i wadda ta zo ta hanyar yazid ibn ruman shi ma yana da cikin waɗanda suka ruwaici hadisin daga wajenta yake ce take gaya musu tace sami'tu laghatan wa sauta sibyan ina gida sai na je hayaniya laghat shine gargajin maganganun da baka ji me ake faɗa ita ce dai da Hausa muke cewa hayaniya kujin hayaniyar mutane da suwar yara ƙanana da suka fito daga gidajensu suka tsaya suna kallo sai tace ina gida sai na ji hayaniya na ji suwar yara fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tashi ya leka ya ga menene fa idha habashiyatun tazfinu was-sibyanu hawlaha sai ga mutanen habasha suna rawa da masu was-sibyanu hawlaha yara kuma sun kewaye su suna kallo fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya aisha ta'alai fanzuri ya aisha ta'alai fanzuri ya ke aisha zo ki gani lafazin ta'ala zo idan mace ce ta'alai fa ta'alaina umatti'kun idan maza ne ta'alau ita lamun din da'iman fata gare ta an gane lamun din fi'ilin fata ce da ita koyo shi ta'ala ta'alai in mace ce ta'alau in da yawa da in mata maza biyu ne ta'ala ya saboda haka sai ce da ita ta'alai fanzuri zo ki gani zo ki gani to saboda haka kaga anan a wannan ruwayar shine ya fara kiranta shi ya fara kiranta a ruwayar Ubayd ibn Umair a wajen Muslim annaha qalat lil abina take gaya wa masu wasannin wadittu anni arahu ina ma zan gansu wato kamar ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam tana so ita ma ta ga wasan sai annabi ce da ita zo ki gani saboda haka za ka hada tsakanin waɗannan ruwayoyin gaba daya ka ce ta nemi izinin sa ya mata izini shikenan ko kan ka hada duka ce ƙarya ne kasan da kaji ma nan ya ce ya ta gani nan ya ce ita ce ta tambaya can ya ce to duka ƙarya ne to kaga malamai duk ba haka suke ba masu ba da labaran daban-daban ne kowanne abin da ya rike shi zai faɗa saboda haka in ka hada kuma zai baka wani abu guda daya in ka koma za ka samu wani abu ne guda daya ta nemi izini annabi ce to zo ki gani ce ina so in gani annabi ce to zo ki gani shi kenan ba to amma hukatar sa ce duk ƙarya ne a ruwayar nasa'i tariƙar abu salama yake cewa dakhala al-habashatu yal'abu mutanen habasha sun shigo suna wasanni sai annabi saqala linnabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mini ya humaira laqabin da yake gaya wa aisha kenan ya humaira ita ce wadda take da fari sosai lafazi ne da yake nuna farar fatar ta atuhibbina an tanzuri ilaihim kina so ki kalla قالت نعم تجي إيه حافظ ابن حجر الأسقلاني كي جوانا الرواية إسناد تسهيهيني كما هكذا إسناد وانا الرواية سهيهيني تجي بانقونا حديثي سهيهي دلق ابن حميراء يزوء أتكين سبسي وانا ابن القيم أتكين المنار المنيف ابن القيم أتكين منار المنيف يجي دو حديثان دا حميراء سكزو بس إنجان تبا to wannan yana daga cikin abin da aka yi masa gyara da shi aka ce akwai hadisi guda ɗaya da ya inganta asa akwai hadisi khudu dinakum nisfa dinakum min hadhihi al-humaira wannan bai inganta ba to amma wannan ya inganta saboda kai yana cikin laqabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran Aisha da shi al-humaira ce ya humaira ya ke humaira atuhibbina an tanzuri ilaihim kina so ki gansu qalat na'am tace eh arwaya an-nasa'i a tariqar ta hanyar ruwayar abu salama ibn abdurrahman abu salama ibn abdurrahman ibn auf dan abdurrahman ibn auf ne tabi'i ne babba wanda yana daga cikin marwayata hadisi sosai na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ruwaya daga abu huraira da yawa ruwaya sai daga abdullahi dan abbas ba ta da yawa ruwaya sai daga abu huraira ta fi yawa saboda yana yakan yawan jayayya da abdullahi dan abbas to sai abdullahi dan abbas ya rika rike masa ilimi ba ya saka masa ce tunda ka sani yayi sai na ga maka sabanin ubaidillah ibn abdullah ibn utba shi sai zanto mai biyayya ne a gaban ibn mas'ud da haka ibn abbas da haka duk sanda yazo sai kokari yayi ladabi sai shi ta bashi ilimi shi kuma sai tara hadisan ibn abbas da yawa amma abu hur abdurrahman ibn abi salama afwan abu salama ibn abdurrahman sai zanto saboda jayayyar da yake yi da da ibn abbas sai bai samu ilimin sa da yawa ba amma kuma ya kwashi ilimin abu huraira da yawa to yana da ruwaya daga aisha sai take ce eh ruwaya sai yake cewa sai aisha take cewa min qawlihim yawma idhin abul qasim tayyiban cikin maganganun da suke yi cikin da suke rawar suka ce abul qasim tayyiban wato abul qasim kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutumin kirki ne za mu ga tayyiban an yi mata nasaba saboda hikayar maganar su ce su ba larabawa bane saboda ga wasan nahu ba kai kaga in ka bi ka'idar nahu ba zaka ce abul qasim tayyiban ba sai tayyibun to amma tunda su hakan suke faɗa shi ma mai ruwaya sai ya kawo abin duk da an karye nahu to amma tunda dai shi kai to wa yake sai kawo shi a karyan haka suka faɗa Tirmizi a cikin Jami' ya kawo ruwaya wanda yace karshen ta yace hadithun hasanun sahihun gharibun min hadha alwajh ruwaya ce ita ma ta Aisha ta wannan hadisin hadisi ne sahihi Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi ma yana cikin sahihul jami' daga Aisha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fasami'na lagatan wa sauta sibyan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ɗakin ta sai suka ji hayaniya sai suka ji muryar yara فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يا تاشي يا غمي يكي فاروا فاذا حبشيه تزفن اي ترقص سي يا غمي متانن حبشي سنا روا والصبيان حولها يارا كوما سن كيويس فقال سي النبي يا عائشه تعالي فانظري يا عائشه زوكي غني فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم سي نزو سي ندور حباتا haɓata a kan kafaɗar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta bayansa faja'altu anzuru ilaiha ma bainal mankibi ila rasi yanzu ina kallonsu ta tsakanin kafaɗarsa da kansa fa qala li ta daɗe tana gani sai annabi ya ce amma shabi'ti bai ishe ki ba har yanzu ganin bai ishe ki ba qalat fa ja'altu aqulu la ni kuma sai nika ce a bai ishe ni ba li anzura manzilatahu manzilati indahu dan gane matsayin sa goda zai gaji ko ku a soyayya tana ne yadda ake zato zai kyale ta gani to nana Aisha tana da wannan kun san ita ce yarinya karama da a cikin matansa an dai san da ya aure ta da san da ta tare saka ai shekarunta in kadan ne san da ya bar duniya shekarar ta 18 shi yasa ta yi tsawon rai sai bayan shekarar wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara wajen 48 sai rasu shekara ta 158 shi yasa hadisan ta suke da yawa ta rawaito hadisai da saboda ta yi tsawon rai tabi'ai da yawa sun riske ta ga wasu waɗanda Allah subhanahu wataala ya sa musu himmar neman ilimi suka tare ilimi cikin yan danginta ga kamar shi Urwa ibn Zubair kaga dan yayyata ne dan Asma'u ne saboda kaga shi bai da shamaki wajen shiga wajenta ne shiga wajen ta zai zauna duk abin da ta ji ko ta yawa kana zata ta gaya masa shi kuma daman malami ne dalibi ne sannan ga dan uwanta shi ma Al-Qasim ibn Muhammad saboda kaga shi ma dan uwanta ne Muhammad ibn Abi Bakar kananta ne to dan sa to waɗannan da Urwa da Al-Qasim suna cikin al-fuqaha as-sab'a fuqaha al-Madina a cikin manyan malaman Madina wanda Imam Malik yake ji da su to sannan akwai yar abin nan Samura abin nan Amra bint Samura bint Abdurrahman ibn Samura afwan Amra bint Abdurrahman ibn Samura saboda ita kuma Aisha radiyallahu ta'ala anha ita tarike ta a wajen ta ta girma saboda ita ma ta rawaita hadisi da yawa daga wajen Aisha to su ukun nan lokacin khalifancin Umar dan Abdul Aziz yayi khalifanci daga shekara ta 99 zuwa shekara ta 101 to shine ya umarci Abubakar ibn Hazm da Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab da manyan malamai ne na Madina cikin malaman Maliku ya umarci su cewa su tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ba da karfi wajen hadisan Urwa da Muhammad ibn al-Qasim da Amra an Aisha saboda yadda suka kwashi ilimin ta da yawa saboda haka sai suka zanto sun ba da karfi wajen tattara hadisan waɗannan mutane uku to shi sai ruwayoyin su daga Aisha suke da yawa to duk wani jahili idan su ce na da Faduma ita kaga da ba sa an ahlul baiti ita ba a ruwaito hadisan ta ba sai ita ce an Aisha ba a ce an Fatima to kaga wanda yake da hankali ya san Aisha da Fatima radiyallahu ta'ala ana wata shida raktai bayan wafata da sai ta koma ga ita ce tafi kowa ta riga kowa wato haduwa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma tun bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam ta zanto tana gida ita ba fitowa take tana yawo ba tana zama cikin mutane da sauransu saboda bata yi tsawon rai ba da har za a zauna a kwashi ruwayoyinta a rubuta ita kuma ba littafi aka ce ta rubuta ba bari ka ce ta rubuta littafi an yadda littafin ne to ba ba wa littafi da ta rubuta to sai dai in za a tuhumi sayyidina Ali a ce shi ne ai ta ruwaito hadisai don me sayyidina Ali ya bari suka ɓace ba ya yi khalifa ba to duk kaga wannan hauka ne wanda yake da ilimi ya san wannan hauka ne komai da dalilinsa to haka Aisha radiyallahu anha ta rayu shekara 48 bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam 48 saboda haka kuma ana zuwa daga ko'ina tana karantarwa min wara'i hijab ana zuwa daga kufa daga ina ne shi yasa cikin almajiranta akwai mutanen kufa akwai mutanen basra irin su masruq ibn al-ajda tuman kufa ne irin su al-abin al-aswad ibn yazid tuman kufa ne suna nan da yawa wanda suka ubayd ibn umair suka zo suka yi ta sauraron hadisai daga wajenta ana kuma a lokacin an fara rubutawa saboda haka sai take cewa yana cewa har yanzu bai ishe ki ba ita kuma tana cewa a ta ce li anzura manzilati indahu da in gane matsayina a gunsa ana haka izdala Umar sai ga Umar ya taho farfadda nas sai mutane duk aka watse قالت سيتتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يتي إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر هذا الشيء لأن متعدد أن قدر السنقل لك عمر واتو أبن دايكي نفي أنا ينا نفي نشيوا سورة أبن دايكي سورة لا إبني دلاهو واسنيني دوليكي دود دشيوا أقولن مباحني أما سورة واسنيني دوليكي أيكي للشيطان أما ألوكي شن أنهلتا شيسا إكراو أبن cewa shaidanin mutane da addinin sun gudu an fahimta ba wai yana nufin cewa a lokacin laifi yake ba a lokacin laifi yake ba zai tsaya na gani ba ba zai ce Aisha zo ki gani an gane amma surar la'ib wallahu wani abu ne wanda asali ana jingina shi ne ga aikin shaidan amma a lokacin an halatta kamar hadisin Abubakar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ranar Idi ƴan mata guda biyu suna abin nan kada dindufa suna yin waƙe-waƙen su sayyidina Abubakar ya shigo yake ce amizmaru shaytan fi bait rasulillah amizmaru shaytan yanzu sautin sautin shaytan kuma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ce ka kyale su wannan ranar idin su ne kowanne al'umma suna da ranar idi wannan su ma ranar idin su ne li kulli qaumin eidan wa hadha eiduna saboda wannan abun koda sunan shi bizmaru shaytan Annabi bai masa inkari ba yace me yasa ka kira shi bizmaru shaytan amma a lokacin an halatta musu yinsa to shine sai ta ce faraja'atu daga lokacin ita ma sai ta koma dakin ta a ruwayar al-Humaidi al-Humaidi a cikin musnad din sa ya kawo hadisin ta hanyar Yaqub ibn Zaid at-Taymi daga Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha wanda isnadi ne hasan Yaqub ibn Zaid at-Taymi saduq ne yake cewa annabi yace ma min minhum ahadun illa shaytanun akhidhun bi thawbihi yaqulu unzur ce ba ɗaya daga cikin wanda suka kewaye gurin nan ba ce ɗaya yana riƙe da abin nan ce tsaya ka kalla tsaya ka kalla to in ya yi nasara har lokacin ko ibada yayi yana iya shagaltar da mutane akan wannan shine hikimar shedan ya zo ya shedanu su kewaye su ana ku tsaya ku gani ku tsaya ku gani ku tsaya ku gani lokacin sallah yayi to wanda bai fi ƙarfin shedan ba sai ya zauna ya ta kallo har lokacin sallah ya wuce ko su masu wasannin su yi ta yi ba tare da sun kula lokacin sallah yayi ba an gane amma ba abinda suke a lokacin yake laifi ba isha falamma jaa umar tafarraqat ash-shayatin qala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam il'abu ya bani arfada ko ya bani arfida ya ku ƴaƴan arfada akan ce arfada ko arfida bi kasri al-fa'i arfida ko kuma arfada do ana fada wannan laqabi ne da ake yi wa habashawa mutanen habasha ce banu arfada arfada din an ce ko dai sunan jinsi ne da ake ba su ko kuma a sunan laqabin wani kakansu ne wataƙila ko shi ya fara zuwa madina da sauransu ake jingina musu ake jingina su zuwa ga gare shi ce ayyan arfada annabi ya ce ku ci gaba da wasanku ta'lamul yahud wan nasara anna fi dinina fusha dan yahudu da nasara su san cewa akwai walwala a addinin ku ci gaba da wata yawa ku yahudu da nasara su san cewa a addinin mu akwai walwala aisha ta ce falam ahfaz min qayl min qawlihim ghayra hadhihi alkalima cikin abinda suke fada ba abinda na gane sai wannan kalmar abul qasim tayyib abul qasim tayyib ka gane ya zo da shi a sigar sigar daidai ba tare da an hikaito yadda su suke fadar sa ba to kaga wannan ruwayar ita ma ta kara nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar su su yi wannan wasanni al-imam ibn hibban ahmad ibn hanbal gabaninsa da ibn hibban sun rawaito shi daga hadisin anas dan malik yake cewa kanatil habasha kamar yadda ce muku anas ma ya rawaito hadisin banda ruwayar aisha kanatil habasha yazfinuna baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yarqusu mutanen habasha suna rawa suna tsalle suna rawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa muhammadun abdun salih muhammadu bawan allah ne na kwarai sai manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma yaquluna me suke cewa qalu sai aka ce da shi yaquluna suna cewa muhammadu abdun salih da alama suna yin sa da yaran su da yaran su suke fada shi yasa annabi ce me suke fada ce ai ga abin da suke fada muhammadun abdun salih shi yasa yazo a lafazin ibnu hibban shi la ya abin da ya takallamuna bi kalamin la yafhamu suna maganar da baya fahimtar abin da suna magana amma da yaran su ya tambaya me suke ce yasa suke muhammadun abdun salih muhammadun abdun salih shi yasa abin nan ibnu hibban a cikin littafin sa sai yayi hadisin babi da cewa ذكر بعض ما كانت الحبشة تقول في لعبها أما تنساشن أبدا متانا حبشة سكر قفلاء واسن ناس تولشين حديث دا لفظا سودا رواي ونسا دا دعا ببن دا يكي دا علاقة دا شد أبدا سي أبدا يشافي وكنش وكنش دا كي تشكي وانا حديثي أتشكين سأقوي بيانا هلتشن واسا دا ماسو الحراب جمع حربة حربة shine abin nan shine rumfun kasir to mashi ne amma gajere ba mai tsawo ba masuka ne amma yan gajajeru an gane to suna wasa da su a cikin masallaci to wannan hadisi yana nuna cewa halaccin yin wasa da masu a cikin masallaci saboda wannan yin haka musamman a wancan lokaci tunda da ma su ake yaki da takubba da su ake yaki saboda kaga a cikin wannan wasannin akwai training akwai horo da ainihin koyan shi kansa yadda ake amfani da su ta yadda za su yi amfani nan gaba wajen yaki nan gaba idan makiya sun zo duk waɗanda suka iya wannan wasannin da waɗanda suke ga yadda ake yi har suka abin nan to za su iya kare kansu kuma za su iya yakar makiya shi yasa malami suka ce da dalilin haka jaza failuhu fil masjid ya halatta ayi irin wannan wasan a cikin masallaci domin mai domin yana da amfani a addini wasa ne amma kuma wasa ne mai amfani saboda akwai training a ciki akwai horarwa a ciki akwai koyar da yadda mayaka za su kare kansu da mutane yadda za su kare kansu wanda kuma wannan manufa ce ta shari'a maksud ne shari'i manufa ce ta shari'a malamai da dama sun ambaci wannan Ibn Hajar Qasqalani Az-Zarhuni Muhammad Ibn Fudail Az-Zarhuni a cikin littafin sa Al-Fajr As-Sati sharhin Sahih Bukhari amma Ibn Tin ya kawo daga Lakhmi ɗaya daga cikin malaman Malikiya ne yake cewa wasa da kibau abin da masu a cikin masallaci an yi ada amma an shafe hukuncin yinsa ce an shafe shi bil qur'ani was sunna inji lakhmi ce an shafe shi da qur'ani da sunna ce qur'ani ayar da ta shafe wannan wasanni da kibau abin da masu a cikin masallaci shine ayar da take cewa fi buyutin azina Allahu an turfa ce a gidajen da Allah subhanahu wataala ya yi izini a daukaka su sunna kuma yace hadisin da yace jannibu masajidakum subyanakum wa majaninakum ku nisantar da yara kanana da kuma mahaukata daga masallatanku saboda haka waɗannan yace su suka shafe wasa da irin wannan wasa da su waɗannan mutane suka yi a cikin masallaci da sun yi amma daga baya aya ta sauka da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sun shafe halaccin yin wannan wasa al-qadhi iyad a cikin ikmalul mu'lim juz'i na uku shafi na 309 yana cewa ko wato bayan ya kawo halaccin magana sai ya ce ko kuma kamar yanda aka ce kana fi awwalil islam qabla an-nahy an mithli hadha wa ghayrihi fihi wannan abu ya faru ne a farkon musulunci kafin an hana irin wannan da wani abu mai kama da shi duk da cewa ibarar a cikin matbu a cikin littafin ta samu an samu kuskure wajen rubuta ibarar ce qila an-nahy sai qabla an-nahy Az-Zarhuni Muhammad ibn Fudail Muhammad al-Fudail Az-Zarhuni ɗaya daga cikin malaman Malikiya ne mutanen Maghrib mutanen Morocco yayi sharhin Sahih al-Bukhari Az-Zarhuni yana da sharhin Sahih al-Bukhari sunan shi Al-Fajr As-Sati sharh Sahih al-Jami' to a ciki a juz'i na 293 muna fadar sunan littafin ne saboda a fahimci cewa duka hadisan nan da ake karanta a Bukhari da Muslim duk malamai sun dan su sun yi musu hidima sun yi duk bayanin su saboda haka ba wanda yanzu ya zo kuma ya ta wato abin nan ya ta tamori a cikin hadisan bai faɗi duk abin da yake so a duk malamai sun yi bayanan su littafai wanda wasu ma bai taba jin su ba Zarhuni da ya tashi sai ya ce Al-Qadhi Iyad a cikin sharhin Sahih Muslim saboda hadisi yana cikin Muslim saboda ka yayi sharhin Sahih Muslim ya biyo ta kan hadisi sai Zarhuni yake cewa Al-Qadhi Iyad ya tabbatar da cewa an yi naskhi an goge abin amma ibarar Qadhi Iyad ba ta nuna haka ibarar Qadhi Iyad ya kawo ta ne da nuna cewa wasu sun faɗi haka kuma daga cikin waɗanda suka faɗa haka akwai shi Al-Lakhmi ɗaya daga cikin manyan malaman Malikiya mai littafin At-Tafsira kuma shi Al-Qadhi Iyad abinda ya fara da shi cewa yayi wa fi hadith al-Habasha jawazul la'ib bis-silah wal muthaqafa yace a cikin hadisin mutanen Habasha dinnan akwai abinda yake nuna halaccin wasa a cikin masallaci wal muthaqafa al-muthaqafa shine al-mula'abatu bis-sayf wasa da takobi wani rike takobi suna ana gwada wasanni shine ake cewa musaqafa yace li'anna fihi tadriban 'ala al-'amali biha, saboda a cikin wannan akwai koyarwa ta yadda zai amfani da wannan makami fil harbi in yaqi ya tashi wa tamrina lil aidi alaiha, kuma za a sa wato hannaye su saba da ainihin jujjuya waɗannan. Wa kaunu zalika fil masjidi imma li'annahu min hadha al-bab fa ka'annahu min a'mal al-birr, yin wannan a masallaci saboda me? Saboda abu ne da zai yi amfani a wajen fagen yaki, saboda haka kaga yana daga cikin ayyukan alkhairi. Yin ayyukan alkhairi a masallaci ya halatta, babu wanda ya taba inkarin wannan. Wannan shine maganar qazi Iyad, sai kuma ya ce au kama qila, to kaga ba za ka zo ka ce qazi Iyad ya ce an shafe maganar ba, kamar yadda shi Zarhuni ya abin. Daga cikin waɗanda suka tafi akan shafe hukuncin daga malaman malikiyya akwai Ibn Arafa. Ibn Arafa kamar yadda shi Zarhuni ya hikaito a cikin littafinsa, yana cewa wala tusallu fihi ay fil masjidi siyufun, ba a zari ta kubba a cikin masallaci. Wala yuhdathu fihi hadath ar-rih, ba a fitar da iska wannan cikin sa ya kumbura, to kada ya tan mutane rihi a cikin masallaci sai fita. ولعب الحبشه به نسخ ولعب الحبشه به اي فيه واسن ده حبشه سكي حبشه متان حبشه سكي ا cikin masallaci. Ibn Arafa yace nusikha, an shafe hukuncin. To amma wannan magana ta lakhmi da ta gabata da hujjar da yayi ayar dai da ya kawo fi bitin Allah an turfa, babu wani abin da yake nuna hana wasanni a cikin masallaci musamman wasan da yake da amfani. Sannan kuma hadisin da ya kawo hadisi ne mai rauni, hadisi ne daifun jiddan, malamai da yawa sun rauna da shi. Ce Ibn al-Jawzi ya ambace shi cikin littafin sa al-Wahiyat al-Ilal al-Mutanahiya bil ahadith al-Wahiya, littafin da ya tattara dan fadar hadisai masu rauni sosai, kun zaina da littafin al-Mawdu'at da ya tattara hadisan da yake ganin waɗannan na ƙarya ne, sai kuma ya al-ilal mutanahiya, su kuma hadisan da yake ganin ba za ba su kai a kira su mawdu'a ba, amma kuma raunin su yayi tsanani, shine al-ilal mutanahiya fil ahadith al-wahiya. To ya kawo wannan hadisi a cikin al-ilal mutanahiya, wannan jannibu masajidakum sibyanakum, cewa ku nesantar da yaran ku kanana shiga masallatan ku. Ruwa yake ko to, saboda haka wannan hadisi bai inganta ba. Sannan kuma dole in zaka ce wannan nasikh wannan mansukh, sai ka san waye ya riga wani, babu wani tarihi da yake nuna cewa wannan ayar ko wannan hadisin ya riga wannan abin da ya faru na Habasha. To balle ma hadisin ma bai inganta ba. Ibn al-Jawzi ya rauna nashi Abdul Haqq al-Ishbili ya ce la asla lahu, haka na Ibn Kathir ya rauna nashi al-Haythami a cikin Majmu' az-Zawaid ya rauna nashi Ibn Hajar a cikin Takhrijul Hidayah ya rauna na shi, haka ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani kamar yake cikin littafin Thamarul Mustataq. So haka hadisi ne mai rauni. Wasu daga cikin malaman malikiya sun hikaito cewa Imam Malik ya ce wasan ba a cikin masallaci suka yi ba, a harabar masallaci suka yi. Akwai wannan hikayar da aka rahoto daga Imam Malik amma ba ta tabbata ba, hikaya ce wacce take bata tabbata ba. Fa innahu khilafu ma surriha bi fi turuq hadha alhadith, da hadisan da muka zi abinda yake cewa fil masjid, babu inda ya nuna wajen masallaci, cikin masallaci ake gaya mana. A wasu ruwayoyin ya zo kan cewa sayyidina Umar ya musu inkari, ya za su zo masallaci suna wasa, kamar yadda yake cikin ruwayar zuhuri al-urwa tana cikin sahih al-bukhari, a ciki yake cewa faza jarahum Umar, sai Umar ya daka musu tsawa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amnan bani arfida amnan, to a kyale su a ba su aman ya'yan arfida, to ku zauna zaman ku lafiya lau ya ku ya'yan arfida. Ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da shi daga daka musu tsawa, cewa abinda suke yi ba laifi suke yi ba. Ruwayar Sa'id abinda Sa'id ibn Musayyib, ruwayar Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abi Huraira, ruwayar Abu Huraira ta zo da karin bayani ta yaya ya tsawatar musu, da wacce ruwayar cewa ta ya tsawatar musu, amma ruwayar Zuhri daga Sa'id ibn Musayyib an Abi Huraira ta yi bayanin yadda ya tsawatar musu, shine fa ahwa ila al-hasba'i fa hasabahu, ya kwashi ya sa hannunsa ya damki abinan tsakuwa sai ya watsa musu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce da'hum ya Umar, kyale su. So haka sayyidina Umar shi ya zaci cewa abinda suke ba daidai bane. Ruwayar Ahmad da Nasa'i da As-Sarraj a cikin hadisin sa da Abu Awana a cikin sahihin sa da Ibn Hibban, Nabi yace fa innahum banu arfida, da'hum fa innahum banu arfida, ka kyale su su Habashawa ne ayyan arfida, wato kamar annabi yana ce musu wannan shi al'adar su ce, kamar su al'adar su ce haka suke yi, kuma abinda suke yi halal ne, babu dalilin da zai sa ka hana su. Al-Muhibbu at-Tabari sai ya fahimci kamar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana nuna cewa su an musu afwa, su za su iya wani, amma wani ba a yaddaye ba, tace da'hum fa innahum banu arfida, ce kamar su a iya an musu an wato an sauƙaƙe musu sa iya yi, amma wasu bai kamata su yi ba, domin masallaci ya kamata a tsarkake shi daga wasanni, saboda haka sai a tsaya akan abin da nassi kawai ya zo da shi. To Sana'ani ya yi raddin wannan, yace wannan kafin ma Sana'ani abin nan Ibn Hajar ya yi raddin sa, yace maganar da ta zo, ruwaya da ta zo ta Sarraj daga Urwa, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa li ta'lam yahudu anna fi dinina fusha inni bu'ithu bi hanifiyatin samha, ka basu su ci gaba da yi don Yahudawa su san cewa akwai walwala a addininmu, kuma addininmu mai sauki ne, an aiko ni da addinin da yake karkacewa duk wata barna kuma mai sauki. Kaga wanda ya nuna kenan ba abu ne da yake banci su waɗannan mutane kaɗai ba, addinin ne yake a haka. Saboda kaga maganar Al-Muhibbu at-Tabari da cewa su waɗannan ne aka yi musu afuwa su yi saboda al'ada su ce, wannan magana ba ta da gurbi saboda wancan hadisi. Shi kuma sayyidina Umar da ya zo ya daka musu tsawa, shi ya gina hukuncin sa ne alal asl, asali ba za ka zo kawai masallaci kai wasa a ciki ba, don haka Umar ya ga ana ta wasa a masallaci ba lallai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yana cikin gida ta kofar daki yake hango su. Saboda haka shi da ya zo kawai ga masallaci, wasu Habashawa ko Larabci ba sa ji, sun zo suna ta wasa sai fara watsa musu kura yana kore su. To shi ne annabi ya ce kyale su Yahudawa wanda suna cikin Madina, dan an san suna nan cikin kewaye da mutane da musulmi a Madina, su san cewa addininmu akwai walwala a ciki, kan su ɗauka kawai mu mutane ne ba mu da komai, sai dai a yi ta sallah, a yi ta zikiri, a yi ta tasbihi, akwai lokacin da kuma ake walwala a kyale su. Saboda haka shi Ibn Umar ya gina akan asali, daga baya aka yi masa bayanin cewa wannan abin halal ne, ko kuma daga baya ya gano ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kansa gashi da Aisha radiyallahu ta'ala anha suna kallo, an ce lokaci yayi kuma gashi bamu ma kai wurin kwanciya ba, wannan gabar sai mu tsaya anan insha Allah, karatu na gaba sai mu dora biznillah abin da muka faɗa na daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka kuskure, Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.